Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio, sannan za a iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shi. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 8 ga watan Maris na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tsare-tsaren da ya kamata a yi akan ilimi a Najeriya. Shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu akan kudurorin da suke da shi akan gyaran tsarin ilimi a Najeriya. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a teburin tattaunawar mu wanda za ta gabatar da su.
Sarawar barkamu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau muna tare ne da manya da zamu tattauna da su akan abin da ya shafi ilimi. Kasancewar an samu sabuwar gwamnati a Najeriya, muna son mu duba mu ga irin kudurorin da ya kamata an lura da su akan harkokin ilimi a kasar nan Najeriya. A cikin ajin namu akwai Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu wanda yake shine director na Arewa House na Kaduna, sai Malam Rabiu Isa Hassan wanda yake malami ne a tsangayar tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Muna kuma tare da Malama Hadiza Umar wacce take kungiyar Open Government Partnership, wato kungiyar gamayyar kungiyoyi da kuma gwamnati domin samar da kyakkyawan shugabanci a kasashe wanda Najeriya ta daya daga cikin kasashen da suka sa hannu akai. Barkanku da zuwa. To Dr. Shu'aibu, zan fara da kai. Kudurorin da ya kamata a ce mun mika ga sabuwar gwamnati wanda aka zabe ta a nan Najeriya, za mu duba ne daga inda muka taso akan maganar ilimi da kuma inda aka sa gaba. Wayansu kudurori kuke gani ya kamata a ce an maida hankali akai a bangaren ilimi a Najeriya?
A babban al'amari za mu kalla shi ilimi na farko shi ne ginshiki na cigaban al'umma a duka faɗin duniya. Lokacin da duk ƙasa ko al'umma suka bar koma bayan ilimi, tabbata wannan kasan za ta ci gaba zama cikin talauci da jahilci da kuma koma baya akan ainihin ci gaba a dukkan fannin rayuwa. Saboda haka yana da muhimmancin gaske mu kalli kalubalen da muke fuskanta a kasan nan ta harkar ilimi. Kalubalen nan kuma ya shafi tun daga makarantun primary da na secondary har zuwa jami'o'i, yadda suke kara tafarbarewa, ake kara samun inganci da ya kamata a samu. Wannan kuma wani abu ne da yake ya shafi dimbin yawan jama'a ke karuwa a cikin kasar nan, wanda kullum har yanzu da gwamnati tun da kana komai da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun ku kokari sun yi kyakkyawan tsari, wato abin da ke planning akan ya za a iya bunƙasa harkan ilimi a cikin kasar nan. Kullum sai muna ilimi kallon da ake jiya ba ta muna kallon ya muke cikin zuba kuma yin ne kamata a cikin fuskanta nan gaba. Kuma duk lokacin da kake cewa ba an fita da kyakkyawan tsari ba, mun kalli wani kalubale ne kamata yake fuskantar makarantun primary, sannan ya shi makarantun primary na ko shi ne kashin ginshiki da shi ake shi foundation education. To duk abin da yake shi aka samu kamar gini kai ne, idan ka gina kan to ka tabbata gini nan ba zai karko ba ko kuma zai rushewa. To sai kan shi cewa tun da kafa makarantun primary muna da kalubale babban gaske. Kalubalen na ko shi ne yawanci makarantun da ake da su ba kayan aiki ba kwararrun malamai wanda ya kamata a ci gwamnati inda ta mai da hankali a zaben kasa su ko da haƙƙi na gubita kunkun da tsarin mulkin Najeriya ya raba dawainiyan harkan ilimi haka ilimin primary haka ina gwamnatin garin kuma na secondary kuma haƙƙi ne na gwamnatin jihohi shi kuma na grade primary ya secondary haƙƙi ne gwamnatin tarayya amma duk da haka alhaki ne gwamnati ta fitar da tsari ingantacce ne kyau wanda yake muna ganin idan an yi haka aka za a iya samun da ilimi ingantacce wanda zai taimaka ma al'umma sannan akwai wani abu da gwamnati ta fito da shi yanzu wanda kwanan nan wanda muna fata gwamnati zuwa dora shi za ta karfafa shi shine na amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantun primary domin diddiga da kuma bincike ya nuna cewa duk ɗalibin da aka koyar da shi da harshen mahaifiyarsa to ya fi saurin fahimta ya fi saurin jajircewa ya da kuma gwada kaifin fahimtarsa domin idan kan ce cewa ana amfani da harshen waje musamman wannan labin na karatu yaro ina kokari ne ya fahimci ainihin harshen ba ma abin da harshen ke so koyar da shi to wannan ba karan kalubale amma wannan ko harshen ya riga ya san shi abin da ya kamata koyi za a kamanta shi ne lissafi ne kimiyya ne harkan iska ne da yake tafiya da komai da sauransu dinnan dandanin yaro zai kokari ya ga cewa ya samu kaifin basira sauransu muna fata gwamnatin da za ta zo yanzu za ta dora akan wannan ta tabbatar cewa an maida domin shi da ma kundin tsarin ilimi na kasa wanda ake shi National Policy of Education ya nuna cewa harshen da ake amfani da shi a yanki shi kamata amfani da shi wajen koyarwa a makarantun primary to amma mafi yawa mu musu kai ayyukan sun karatu turanci ba tare da sun fahimci komai ba to wannan abin na ganin aka amfani da shi zai taimaka wajen fara bunƙasa harkan ilimi a cikin wannan ƙasa sannan kuma idan aka kokari aka maida koda ba a dawo da makarantun horar da malamai ba a san wa'in tsari da a fito da su domin ga cewa an ƙara horar da malamai domin sai abin da ya ƙara shafin mu ana ɗaukar malamai suna karantarwa ba su da cikakken horo akan harkan koyewa wannan makamanta shi hankali ne za ka mutum ya gama secondary wani ma drop out ne bai ma shi abin nan shi jira wani secondary ba an dauke shi an koyi ya koyar a primary za ka bai san komai ba ni shi kai bai san shi ma kamata shi ya koma makaranta ne to shi ne za a dauka a shi ne karanta wannan gaskiya shi ne shi yake shafan ainihin makarantun mu haka nan kuma wannan abin shi yake shafan makarantun secondary ko yake shafan ainihin makarantun gaba da secondary babban amari kuma ya za mu fito da takardu wanda suka dace da yanayin mu da tsara karkalin din nan da dace da yanayin mu ba kullun sai mun dauko insu manhaja da aka tsara da kasashen waje ba wannan aka kawo shi nan kasan to wannan ma yana ƙara shafan ainihin manufar mu da cimma burin mu a harkan ilimi shi ilimi yana tafiya ne da kuma a ci gaba da al'umma to shi gaba al'umman nan idan ba ka tsara manhaja da zai kance ya daidai da ainihin bukatunka na da kake so ka samu ba to zaka cin wannan manhajan da ya cimma ka burin da kake so cimma ba
to a maganganun da daktar yayi Mallam Rabiu yayi magana akan inganta manhajar karantarwa wato ayi la'akari da halin da ake ciki da kuma ci gaban da ake samu
yanzu an gama zabe na shugaban kasa Allah ya ba wanda zai baiwa sannan kuma nan da yan kwanaki kadan za a zabe na gwamnoni to shi shanin ilimi a tsarin Najeriya abu ne da gwamnatocin jihohi da tarayya suke tarayya akai matsalar da ake samu shine gwamnatin tarayya tana ware kuɗi musamman zuwa taimaka wa makarantun primary karkashin UPEC sau tari gwamnatocin jihohi wani lokaci saboda siyasa ba sa ba da tasu gudunmawa wajen cin gajiyar waɗannan kuɗaɗe da ake warewa idan ake zaɓe na gwamnoni kamata a ce an ajiye ita siyasa a gefe a dubi mutanen ƙasa gaba ɗaya sannan kuma gwamnoni da shugaban ƙasa a zauna a wani tsari a yadda za a inganta sha'anin karatu musamman a matakin farko na primary da secondary wanda kusan hurumi ne wannan na jihohi kacokan sai dai tallafi da ita gwamnatin tarayya take bayarwa wajen bayar wannan na sa akwai ka'idoji da sharuɗa da ke ƙasa yadda za a sarrafa waɗannan kuɗaɗe shi shugaban ƙasa a wai koyi waɗannan kuɗaɗe ya kamata ya ba su ba ya kamata a sa ido wajen yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe sannan kuma wannan zaɓe da aka yi ya nuna yadda su masu kaɗa ƙuri'a ke da muhimmanci a Najeriya to kamata a ce kuma za a baje shi a fili saboda a saka talakawa a kai musamman sha'anin karatu na san akwai kaman komitoci da ake kafawa na iyayen yara da uwayen ƙasa akan yadda za su kula da sha'anin karatu ya kamata shugaban ƙasa ya mai da hankali wajen wannan duk mutane da suke karkara ko birane da unguwanni ya kamata su san suna da haƙƙi akan arziki da Allah ya baiwa Najeriya sannan a baiwa waɗannan kumtoci muhimmanci su dinga sa ido waɗanda suke zuwa gwamnatin tarayya da kasan da kuma yuyi suke badawa da kananan komi a sa ido a ga yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗen. Wannan yana da muhimmanci sosai.
A kowane sabon gwamnati da aka samu sukan yi alƙawura musamman a ɓangaren ilimi ciki har da ilimi kyauta. Waɗannan abubuwan yakan sa wani lokaci a zaɓe su, amma bayan sun hau karaga za ki ga abubuwan na juya baya. Musamman da ake ware kuɗin kasafi gina ƙasa za ki ga ilimi baya ɗaukan wani abu wanda ya kamata a ce ya samu, musamman idan aka yi la'akari da tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ya kamata akwai kashi 25 na kowane kasafin ƙasa ya badawa ilimi, kuma wanda Najeriya ba ta badawa izuwa wani lokacin. To na ki ganin wani ɓangarorin ki ga ya kamata a ce an maida hankali a kai ilimin Najeriya a wannan karan.
To wannan gwamnatin da za ta sauka din nan, maganar gaskiya ta fito da tsare-tsare da yawa wanda gaskiya masu muhimmanci ne, kuma tsare-tsare ne da aka yi tare da mutane, abubuwan da aka ga cewa wani irin abubuwa ake son a fuskanta a maganar ilimi, maganar yara mata yadda za a taimaka musu su yi karatu, da wanda suka bar makaranta, da wanda suka yi aure, yara almajirai da sauransu hakan nan.
Chamaja diza a ƙasa koko.
To a bayyana a ƙasa akwai shi a rubuce. To kin ga yana cikin kamar misali in aka ce wannan gwamnati me ya kamata ta kula da. Wayannan tsare-tsaren da aka yi da kundin tsarin da aka zazzana, ga su nan an wallafa su masu kyau.
Akwai shi a zane amma da
shi a zane amma ba za a aiwatar da shi ba. Sannan kuma zaki ga cewa misali budget in aka zo maganar jihohi da yawa in kika ji abin da zaki gani kenan, ga kudin nan an rubuto su amma ba za a saku su a aiki da su ba. Kuma ga tsare-tsaren nan za a ce za a yi aikin almajirai, za a yi aikin yara mata da sauransu, amma ba za a sa ido a yi shi yadda tsarin ta nuna ba, a nuna a sa san rai a ciki. In abin da ya kamata ƴaƴan talakawa su samu ba za a bari ƴaƴan talakawa su samu ba, kowa zai ɗauki nashi ya sa a ciki. Ya kamata kuma akwai abin da aka tsarin da ake aiki da shi, maganar school based management committees, watan kamar a kawo al'umman gari su sa hannu cikin abin nan ɗin. Mutanen nan ga sunan muna da su. Mata ma sun fito da nasu Mothers Association, akwai high level women ma mata da suka fito suka nuna cewa suna neman su taimaka maganar ilimi, amma ba za a yi aiki tare da su. Kungiyoyi masu zaman kansu su ma ya kamata ana tafiya da su, don saboda in aka zo kasafin kuɗi a wasu jihohin, misali tun da ana open government din Najeriya gabaki ɗaya, za ki ga cewa tare ake zama a je a duba ƙananan hukumomin neman karatu me ake buƙata a zo a sa shi cikin kasafin nan. Daga bayan kika zo kika duba sai kika cewa an ciccire wayan abubuwan da al'umma suka ce su suke so a ƴaƴansu, abin da ya kamata a taimaka yaran nan masu buƙatar kula ta musamman. Yin akwai tsare-tsaren da aka sa a taimaka musu yara mata maza, kamar yanzu ana maganan a kawo koyar da abubuwa aikin abin nan sana'ar hannu, yanzu tunda ba wai aikin akwai shi ba, yara daga makaranta su koyi, sai kiga duk wannan abubuwan ba za a sa ido a kula da shi ba. Makarantun ma ana ta kukan cewa makarantu sun yi nisa da gida, don saboda da harkokin da muka ga kanmu ciki yanzu, matsalar tsaro. In aka kawo makaranta kusa da gida, yara da yawa za su samu su jiri, iyaye hankalinsu za su kwanta. So muna sa ran wannan gwamnati ta zamana cewa tunda ta nuna ita tana da tausayin mutane, kuma za ta yi tafiya tare da mutane, muna sa ran Allah ya ba ta ikon ta yi tafiya da mutanen. Abinda mutane al'umma gari suka nuna, ƙungiyoyin nan daman tunda an ce tare za a zauna da gwamnati da mutanen gari a tsare-tsaren da za a yi tafiyan ilimi da lafiya da sauransu, in aka yi wannan tsare-tsaren a ba shi muhimmanci amfani da shi, kuma in aka sa kuɗi da za a aiki da shi a fito da kuɗaɗen nan, maimakon a ɗauki kuɗi a kai shi a sa siyasa wani saran da ba shi ne ba. An ce mutane ake wa aiki, to me mutane suka ce suna so? Ya kamata ya zama na cewa abin da mutane suke so shi za a yi amfani da shi, don kowa ya samu kwanciyar hankali.
To da ɓangarori ke so a duba.
Kin ga misali yanzu, kin ga abin da ke damunmu yanzu shi ne yawancin matasa. Mutane dai aka duba, in aka ce ma za a duba Najeriya gabaki ɗaya, ana iya cewa ma ba mu da ilimi, don saboda muna da yara da yawa da ba su makaranta. To a tsare-tsaren da aka yi na yara mai da yara makaranta, makarantun almajirai ne, second chance education da aka ce za a mai yara mata makarantun, a ba su abin da ya kamata, wurin zama, kayan aiki, malamai, a ɗan gyara aikin malamtan nan, a buɗe estate ko menene staff quarters malamai a ƙauyuka, don saboda su ji daɗin zama, a ƙara security, a ƙara. To misali yanzu kika maganan, kin ga an maganan almajirai, an maganan nomadic education, a wasu wurare ma kika an ce fishers association ko menene, duk dai waɗanda ba su zaman nan, waɗanda ba su zaman nan, da adam akwai tsarin nan da an yi musu, su ma a ga cewa shi ma an ƙarfafa shi, kuma an aiwatar da shi da ya kamata.
Wato ba ya kasance dai a cikin littafi?
A'a, ba a yi littafin, kika karanta shi zaki ruɗe, amma aka zo a ƙasa kuma ko da ma an fito da kuɗin an ci aiki, sun kika irin aikin a majan da za a yi, rinki sai ya ɓaci.
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To, bisa ga tattaunawar da kuka yi da kuma irin wuraren da kuke tunanin ya kamata a taba ko wani shawarwari za ku ba shi ita sabuwar gwamnati da yanda za ta yi aikin nata kila yanzu a kai ga gaci ba tare da an yi shi yanda aka saba ba za a yi magana a baki ne kawai amma babu a ƙasa.
Yace na farko dai kamar yadda mugan da masu magana suka magana a shawarar zamu bayar ni zan bayar shawarar cewa ya kamata ita gwamnatin tarayya sabuwa a ta karfafa hukumar NEDEC ganin cewa ita sun tabbatar cewa an ba su karfi kuɗin da aka ware da za a bunƙasa makarantun firamare tabbatar su suna da karfin za su tabbatar sun yi su cewa lallai wannan kuɗin an kai su domin abin da yake faruwa mafi yawan akasari za a saki kuɗin domin kuɗi da yake da masu gwamnatin jihar sun ba da nasu kaso sannan su iya ainihin samun kuɗin a UDA. To idan ba an fitar an kokari an rage ma gwamnati karfi akan yadda suke amfani ba to yawanci gwamnati su ne yan hannun ruwa gudu domin kuɗin UDA su ne da ake samu kafa da gwamnati suke satin kuɗin sannan sai kan ce abin da ya kamata a yi ko sayan gin azuzuwa ƙara azuzuwa ko sayan kujeru ko sayan littafai ko kuma horar da malaman da za su yi ko kin ba a yi su ba. Kawai wani ya zo ya kwashe kuɗin na taɓa ji wani labari an ware kuɗi domin a dawo da gonaki da ake shi a makarantu domin da can akwai abin da ake school farm da wani school farm muka su da shi shine nan yara su fara koyon wasu ba a cikin makarantun nan an ware kuɗin amma haka yawancin su kawai wani sai zuba kuɗin ko yaje a cinye su gaba kiɗe ba a aiwatar da nan. To kaga duk wannan idan aka ce ita an ƙara ma hukumar ilimin
primary
ƙarfi cewa su tabbatar duk wasu kudurori da gwamnati ta yi domin gamin an bunƙasa makarantun firamare eh an ci masu to ka ga insha Allah wannan amma bari su a hannun gwamnati gaskiya gwamnatin jihohi yana ƙara kawo cin hanci da rashawa wanda kuma shine makasudin da yake ƙara dukusar da harkar ilimi a cikin fannin ƙasar idan da kuɗin da ake cikewa komai ƙanƙancin su ba maganar budget din bane shin kuɗin ma da aka fitar an aiwatar da shi da kamata domin din kai budget amma fitar da kuɗin ba a amfani da su ba ai bai da amfani a fitar da kuɗin ya tabbatar kuɗin sun kai sun tafi da ya kamata in za a gina makarantu ne in za a gina da malamai in za a sai kan aiki ne da kuma makarantu ba kayan aiki ai ta zama kango in makarantu ba ku yin da yara su ba a samu da yanayi ingantacce da yara su karatu ba kaga wannan duka tashi hankali ne sannan kuma ya kamata yanzu mu tabbatar an ƙara bunƙasa makarantun mu na a secondary wancin ainihin manufa da muka fito da shi na 634 din nan a ganin cewa yara a secondary sun koyi sana'a sun koyi karatu da sana'a tare gaba gida domin shine ainihin makasudin da ake cin ba kaga yaro ya gama makaranta ba wai sai tsaya ina zaune ina jiran aiki ba dama makasudin shi ne shi ya gama SS3 yana da sana'a hannu in ya gida ma ya ci gaba da karatu in bai gida ba bai da hali ya je koyi sana'a sai da gaba in ya samu kuɗi sai ya ci gaba da makarantar jami'a. To idan muka maida karatun mu haka to kowa ma wanda bai makarantar zai sha'awar shiga makarantar domin ya san makarantar ita ba sai ya ce da ka koyi wata sana'a da zaka dogara da kanka amma ka bai mutane tana ganin mun kin ya gama secondary ya gama primary ya gama secondary ya fito ko sunan shi ma bai iya ba idan za a aiwatar da shi da ya kamata ina tabbatar miki duk kasashen duniya su Japan su China ai sun ci nasara ne akan menene sun iya ba yaran su ainihin sana'a ta hannu za ga mutum ba maganar karatu bane kana yi ne karatu kana koyon sana'a to sai ga kowa ma wanda ba shi makaranta ina so ya tafi domin ya san wata ainihin hanya ce da zaka koyi sana'a zaka dogara kanka amma mu kawai sai muka maida hankali kan mutum ya karatu a bai sa take a hannu za ta take bai san komai ba amma yake kai sa take yake yawa kuma yake kombo kin shi ya gama kaza amma bai san komai a cikin ba harshen da yake karatun bai sani ba bai kuma da sana'a amma ya zauna yana jin ainihin aikin hannun gwamnati kuma aikin babu saboda haka wannan ina ganin idan gwamnati da ta zo sabuwa ta yi kokari ta yi canza fasali ne da yin muke karatun a makarantu da manhajar mu to ina tabbatar insha Allah za mu iya samun ci gaba a cikin wannan ƙasa.
Wannan Rabi'u Hadiza ta ce har yanzu Najeriya ba za mu iya dokan kirji mu ce muna daga cikin ƙasashen da suke da ilimi ba kasancewar har yanzu muna da matasa da yawa inda ko dai sun fita daga makaranta ko kuma ba sa ko kuma su yi makarantar boko ba yayin da shi Dr. Sha'abu shi ma yake magana akan cewa a karfafawa makarantun firamare wanda su ne kamar a ce tubalin shi kanshi a ilimin shi a ganin ka idan aka kida ba da ilimin kyauta abin zai aikin zai yi
ba da ilimi kyauta ba nan matsalar take ba gaskiya kamar yadda suka yi bayani wato matsalar tana nan wajen rashin kulawa da sa ido ana ware kudade a kasafin kudin Najeriya amma sautari ba a sa ido amma a matsayina na mutumin arewa ni kira bizani ita wannan sabon gwamnatin a musamman yanzu abin da yake damu a nan arewa shine rashin tsaro sannan idan aka duba daga cikin abubuwan da ke ja wannan akwai matasa da ba su da karatu suna zaune cikin jahilci akwai wasu a cikin birane da karkara ya kamata a maida hankali wajen abu guda biyu na farko almajirai da suke gina ramba akan titi ana magana kusan mutum miliyan 10 yara da ba sa zuwa makaranta ya kamata ita wannan gwamnatin ta maida shi kudiri nata a cikin shekara 4 da za ta yi zuwa shekara 8 idan Allah ya ba su iko su ga sauki adadin waɗannan mutane ko yara da suke yawo akan titi a waye gari a ga kusan kowa yana makaranta sannan abu na biyu muna fama da matsala tsakanin makiyaya da manoma daya ga abin da ke jawo wannan akwai rashin karatu akwai jahilci to kamar ya kamata a karfafa batun karatun ƴaƴan makiyaya a ba wannan abu muhimmanci sosai sannan an yi sa'a akwai hukuma a ƙasa wannan hukuma kamata ya karfafa ta sannan kuma kamar lokacin da gwamnatin Jonathan ke mulki ta yi kokari ta tallafawa karatun almajirai amma abin takeici ita wannan gwamnatin mai ci kuma ba su mai da hankali kan wannan matsala ba to shi shani na tarayya kowanne bangare akwai irin matsalolinsu da suka shafi wannan yanki kuskure ne ake a ce za a dauko matsala bai daya matsalolin nan sun shafi dabi'a da al'adu na mutane haka ba dai suke ba matsalar da yake samu a kudu maso yamma wallahi ka same ta arewa maso yamma ba dan haka matsayin su na gwamnatin tsakiya ko gwamnatin tarayya ya kamata kowanne gefen ƙasa su duba matsalar da ke damun su sannan a ga yadda za a warware wannan matsala kuma da nayi bayani mu dai a nan arewa abuwa guda biyu ke damun akwai shanin almajirai da suke gina ramba akan titi ya kamata a kawo ƙarshen wannan abu ba wai a hana karatun allo gaba ɗaya ba amma a shiddar da shi cikin karatun matakin farko yadda za a samu karatun addini da karatun boko a lokaci guda sannan abu na biyu ƴaƴan makiyaya da ke yawo da ba fata muke ba amma sau tari abin da yake faruwa kenan da yawan su idan suka taso saboda jahilci sai ka same su sun fada cikin ta'addanci da satan mutane to kamata yayi dama shi aka ce itace tun yana ɗanye ake tankwara shi to kamata yayi waɗannan yara a tattara su waje a ba su karatu yadda al'umma gaba ɗaya za ta ci gajiyarsu to ina gani idan wannan gwamnatin ta ɗauki waɗannan abubuwa guda biyu da kuma wasu a matsayin ƙudurin da ta sa a gaba sannan a musu iyaka to insha Allah idan ba a magance su gaba ɗaya ba to aƙalla za a kai kashi 80 na nasarar da za a samu
ni abin da nake so ne magana shine cewa wai maganan ilimi kyauta din na gaskiya abu ne da iban ga kasar a duniyar nan da ta dau ilimi kyauta ta cin nasara ba inda ake samun ilimi kyauta an zamu ga maka mu gaskiya mu faɗi abin da gwamnati ya kamata da za ta iya wannan abin ba fito ta faɗa mutane gaskiya kuma akwai abin da ake kira public private partnership gwamnati ya kamata shiga cikin wannan ya jejeniya tare da masu kungiyoyi masu zaman kansu da masu me kace malam masu faɗa aji da masu kamfanoni da suke zaune ana yin shi nan su hada hannu me ya za ya inganta makarantu kuma wannan inganta makarantun ma da ake ba wai maganar cewa ai maganar primary da secondary kadai ba hada university gashi nan university din ta mutu ba kowa yanzu gudu sama da ƙasa ake ana neman yadda za a yi a sa yara don saboda yanzu ko da sun gama secondary school bayan da za su je zona su shiga shaye-shaye da sauransu shi ma university din nan shi ma aka sa cikin public private partnership din nan aka neman musu dabarun da za su yi kamar yadda ake a Turai su samu kudaden da za su iya biyan malaman su da kansu a kula da makaranta a rika juya akwai abubuwa da ya kamata jami'o'in nan suke don saboda a samu kudin da za a rika tafiyar da makarantar ba tare da an sa rai a cikin abin da gwamnati za ta bayar a kowane lokaci ba saboda makarantun nan su rika tafiya ba maganar strike da sauransu nan in yara suka gama daga makarantar secondary su samu inda za su tafi waɗanda din ma suka samu suka je ma primary ba waɗanda muka yi magana da ba su ma shiga makarantar ba wanda suka samu ma suka je primary da secondary din ga su nan zube a ƙasa fasu da abin da suke sun koma shaye-shaye ba aiki kuma yanzu aka samu abin nan sana'ar hannun nan misali aka samu suna da abubuwan da za su yi kuma university din eh misali wani ya gama degree farko bai da wani abin ko bai da aikin ana iya ƙara mai da shi ya ci gaba akwai karatun da zai rika yi har ya sai ba gashi nan mutanen Najeriya ana neman su ko da ina su ke su aiki kuma akwai dabarun wasu ma su iya bude makarantu wasu za su iya ba irin abin da ba za su iya yi ba so abin da ne yake son gwamnati ta sa abin nan ta sa hankalin ta kai yadda za ta kawo kowa da kowa mutanen gari har ƙauyuka ma akwai dabarun da aka gwada da mutane a ƙauyuka yadda za su yi su ma su kawo za su gudun ma makarantu don saboda a samu a tafi da makarantu kuma yana aiki yasa ba za mu yi amfani da shi mu ce komai sai ta aljihun gwamnati za mu bi shi yasa kowane lokaci muka je sai ka ga cewa akwai matsala mutane kowa an shiga makarantar da ke garin shi ya ga cewa nashi ne tare in kuma gwamnati ta kawo nata gudunmuwa aka haɗa hannu wasu za su kula da abin da aka yi in masu kwangila suka zo sai an zo ta hanyarsu da kuma ba za a riga mana a riga ɓata mana ta makarantar mu da
yana wayan sai ya juya shi ya zama baki yanzu kamar mutane ke yawa faɗa so yanzu za ki kira gwamnati zai cewa ta yi haɗa kare mutanen gari.
Nace idan suka kawo mutane ciki mutane on the process and we help them take care abin da ake yi
yanzu
abin da nake faɗi shi yanzu saboda yanzu misali yanzu kin ga suka man misali wa'annan school based management committees ne da muke magana da suke tallafawa makarantu daga ƙauyukan su ko garuruwan su in aka kawo su cikin harkar makarantu in gini za a yi gwamnati
ta
sa ido akai in za a yi tsare-tsaren me ya kamata a makaranta ke bukata tare da su za a yi komai da komai zaki ga cewa ba lallai sai gwamnati tana kashe kuɗi tana sa ana biye-biye da sauransu su kansu ma suna iya dubiya kan makaranta su ga malamai na zuwa yara na zuwa da sauransu haka ne kuma su ma su nemi inda za su sallafa makarantu.
Sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leather Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.